الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya sace kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjumal Alqur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Tabaraka wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin aya ta 188 a cikin karatunmu na Suratul Baqara, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 189. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yas'alunaka 'anil hilati qul hiya mawaqitu lin الناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنجي سبحانه وتعالى يتي يسألونك عن الأهل عن الأهلتي يتي يا محمد يسألونك صحبانك سنة تنبيرك عن الأهلتي دنغني دهكمر وتجالي رموتا. Yanda ake samun jarirai na wata, wata ya zamanto jariri a farkon shi, idan ya mutu hallo farkon wani ya zamanto jariri, idan ya mutu hallo farkon wani ya zamanto jariri. Menene hikimar da ta sa ya zamanto wata a kowane farkon shi yana zamantowa jariri dan karami? Jam'u hilalin, wato jam'i ne na hilal, jam'i ne na wata. Lima tabudu da ƙiƙatan, tambayar da suke dan menene take bayyana a karanta na farko da ƙiƙatan siririya, sun mata zidu, sannan kuma ta dinga daɗuwa kaɗan 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 kaɗan, hatta tamtali a nuran hadde ta cika da haske daren kwana 14, har ya zamanto ta cika da haske ta koma mai girma kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Summa ta'udu kama badat, sannan kuma ta dinga shanyewa bayan 14 da wata 15 da wata ta dinga ja da baya, ta dinga ja da baya har ta koma kama badat kamar yadda ta bayyana a farkon wata, can wajen ƙarshen wata kuma hallo ta koma haka nan. Wala takunu ala halatin wahida, wato wata baya kasancewa akan yanayi guda ɗaya tal, kashamsi kamar yanda rana take kasancewa akan yanayi guda ɗaya. Zai zamanto idan rana ce, ita rana ta kowace rana ma idan ta fito irin kowace ce, babu a ce akwai bambanci tsakankanin farkon wata da tsakiyar wata da ƙarshen wata. Dukkanin kwanaki na ranaki, dukkanin kwanaki na shekara, rana kawai idan ta fito za ta fito ne irin ta kowace rana. To me yasa shi wata ya zamanto yana da irin wannan yanayi? Ubangiji Tabaraka wa ta'ala ya ce kullahum, kace da su hiya, wato su waɗannan jarirai na wata da kuke gani, mawaqitu linnas, wato lokuta ne linnasi na mu'amala, na mu'amala ta mutane. Jam'u miqatin, wato mawaqit jam'i ne na miqat, wato su lokuta ne linnasi ga mutane, wanda ya alamuna biha awqata zar'ihim, wanda suke sanin lokacin shukar su biha da wannan jarire na wata. Aka ji yanzu idan aka yi ruwa a ce to a bara dai watan takwas sha ɗaya da shi muka samu ruwa, yanzu kaga watan bakwai ne muna 20 da shi, kenan yanzu lokacin damunar bari bai kai ba. Za ga sun san lokacin da suke yin shuka, idan aka yi ruwa za su ce wannan, wato za ka ji an ce akwai kiri, akwai tatuwa. Idan damunar bara ta saba da damunar bana, damunar bana ta riga yi ta bara zauwa, sai su ce bara a watan kaza ne aka yi kaza, aka yi kaza, aka yi kaza. Wa matajirihim, sannan kuma suke sanin lokuta na kasuwancinsu da shi. Idan ya zamanto yanzu kun yi mu'amala da mutum ta harkar kasuwanci, ka siya mishi wani abu, ka ce 20 da wata zan kawo maka kuɗi, ko zai kawo maka kuɗi, ka ce 20 da wata za ka kawo mishi wannan kadara ɗin ko ƙare harkar command, shi kuma ya kawo maka kuɗi ya damƙa maka, to yanzu waɗannan kwanakin za a yi lissafi. Wata tun yana jariri farkon wata, amma yanzu ga shi yau 20 da wata muke da kuɗi. Wa idadi nisa'ihim, sannan kuma da wannan jariran na wata ne za su gane wato iddodi na matayensu. Idan ya zamanto mutum ya yi wa matar shi saki ɗaya ko saki biyu, akwai kome tsakankanin shi da ita, sannan kuma idan ya zamanto wanda ba ta yin jini ce za ta yi watanni guda uku. Kenan idan wata ya mutu na farko, na biyu ya mutu, idan ta shiga na uku ya san cewa wannan shi ne wata na ƙarshe. Wa siyamihim, sannan kuma da wannan jirajiran na wata ne suke ganewa lokutan azuminsu. Idan wannan wata ɗin ya mutu a ce watan bakwai ne, idan wannan wata ya mutu a ce to Ramadana za a yi watan takwas kenan. Kenan za a yi ta lissafi har ya zuwa ya zamanto an samu wata na Ramadan. Wa ifdarihim, sannan kuma da wannan, wato da wannan lokutan ne waɗannan jirajiran wata za su gane lokacin da za su ajiye azumi. Wato idan watan Ramadana ya tsaya, idan aka ga cewa wata na Ramadana ya tsaya har ya gama watan Shawwal ya tsaya, to lokacin buɗe baki ya yi, lokacin cin abinci ya yi, ajewa azumi za a yi a wannan lokacin. Wal hajji, sannan kuma wato lokaci ne ga mutane wanda suke ganewa lokacin aikin hajjinsu. Ma'ana adafun alan nas, ma'ana qul hiya mawaqitu lil hajji, wato kace da su lokuta ne wanda ake ganewa aikin hajji, lokacin aikin hajji da su. Ayyu ulamu biha waqtuhu, ake sanin lokacin aikin hajji, ibadar hajji yayi biha da waɗannan jirajiran na wata, daga wata na goma da na sha ɗaya da na sha biyu, waɗannan su ne lokutan ibadar hajji. Kenan watan Ramadana yana gamawa daga jaririn wata na Shawwal ya kama, shi kenan za a ce to lokacin ibadar hajji ta shiga. Falaw istamarrat ala halatin wahida, to da a ce wato wata zai shuɗe a kan yanayi guda ɗaya, ta le zamanto irin na rana kullum kawai wata tukurkur gashi nan, lam yu'raf dhalika, ba za a gane wannan ba, zai zamanto ana cikin ruɗani, ana cikin ruɗani. Wani ya ce daren 14 ne, wani ya ce daren 13 ne, wani ya ce kai daren 12 ne, wani ce zai daren 15 ne ma, saboda yanayin watan bai canza ba. To amma in ya zamanto yana canzawa, ladda ka ganshi ya cika daidai albadaru tim, wato ɗan daren kwana 14 kenan. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walaysal birru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walaysal birru, ba da'a bane ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala bi an ta'atul buyuta, ku dinga zai kewa gidajenku, min zuhuriha, daga bayansu, fil ihrami, a cikin lokacin da kuke sanye da harama. Wato a wancan lokacin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna raya hakan ɗin, yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ne biyayya, bi an tanqubu fiha naqaban, sai ku yi wata tilla daga cikin gidajenku, naqaban ku yi tilla. Wato shikenan kawai idan mutum ya tafi ibada ta aikin hajji, idan ya zo shi maimakon ya shiga gidan shi da ya kafar da ya saba shiga, shikenan kawai sai a diba wani guri a barka shi, a hosa ta wani guri ya raka shigowa ta nan, ya shigo ta nan, saboda wai yana tunanin cewa wannan kafar lokacin yana saban Allah kafin a shafe mishi zunubi ta nan yake bi, to in sai ya shigo ta kafa sabuwa, yanda yake sabo amarya, to shi ma sai ya zamanto ya shiga ta kafa sabuwa. Wa tadkhuluna minhu, ku dinga shigowa cikin gidajenku daga wannan kafa din wa takhrujuna ku dinga fita in kuka tashi za ku fita ku fita tanan in za ku shigo tanan wa tatruku wa tatrukul baba ku bar kafar da take almahuda kafa wanda take tada wanda aka saba shiga tanan aka saba fita sai zama tun da kun kaurace mata wa kanu yaf'aluna zalika sun kasance sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna aikata haka wa yaz'umunahu birran kuma suna raye cewa yin hakan din biyayya ce ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walakinnal birra wato sai dai ma'abucin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine manittaqallaha wanda ya kiyaye dokoki na ubangiji tabaraka wa ta'ala bi tarki mukhalafatihi da barin saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wa atul buyuta min abwabiha ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ku je wa gidajenku da kafafuwansu na asali fil ihrami a lokacin da kuke doke da harama ta ibadar hajji ko ta umara ka ghairihi kamar lokacin da ba ku cikin harami ba ku wato kamar lokacin da ba ku doke da harama ta aikin hajji ko ta umara wattaqullaha ku kiyaye dokoki na Allah la'allakum tuflihuna haqiqa za ku rabauta la'allakum tafuzuna domin ku rabauta da samun aljanna ku tsira daga shiga wuta na'am
wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin
walamma sudda sallallahu alaihi wa sallama anil baiti yayin da aka kange ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama gabarin saduwa ga daki na ubangiji tabaraka wa ta'ala amal hudaybiya wato a shekara ta hudaybiya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta 6 bayan hijira ya fito daga Madina tare da mutum 1400 za su tafi su yi umara shikenan sai ya sauka a wannan guri da ake ce da shi Hudaybiya wani guri ne wanda yake kusa da Makka ana ce da shi Wadi Fatima wato kwari nana na Fatima shikenan sai wawaye daga cikin waɗanda suke mazauna Makka sai suka fito suka tarar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna jifansu da duwatsu da kibiyoyi sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tattauna da sahabbai yace a cikinku wa yafi zumunta wa yafi daraja da kima a idan waɗannan mushrikai na Makka ina sai suka ce Usman ibn Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya aika Usman dan Affan kan cewa ya tafi ya je ya ce wa mutanen Makka ba da rigima ya zo shi Makka ba ya zo shi ne saboda ya yi bautar Allah a ɗakin Allah kuma ya koma tare da sahabbai ba rigima ta kawo shi Makka ba shikenan ana nan Usman ya shigo Makka a wannan lokacin ba waya kawai sai kafirai suke cewa ai Usman jakadanka wanda ka tura shi wajen waɗannan kafirai ai suna nan yanzu har sun kashe shi sun mai kisan jilla sun kashe shi da su da Iblis suka yi ta yada wannan shikenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tattauna tare da sabon shi ya dai suka mai mubaya akan to za su yaki an Makka fa sai dai in ba su da rai za su shiga sun yi wa Allah alwashin cewa za su yaki kafirai na Makka sai dai in ba su dare has su mutu suna tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam shikenan kuma ana shiga sai ya zamanto an samu ƙaryata zancen da kafirai suka yi da kuma Iblis na cewa Usman an kashe shi shikenan sai ya dawo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to shine yace yayin da aka kange ma'aiki sallallahu alaihi wasallama anil baiti gabarin saduwa da ɗakin Allah amal hudaybiya wato a shekara ta Hudaybiya a shekara ta 6 bayan hijira daga Makka zuwa Madina wa salahal kuffar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kulla sulhu shi da kafirai ala an ya'ud al amal qabila akan cewa ya dawo shekara ta gaba ya dawo badi wa yukhallulahu makkata za su bar mishi Makka za su bar mishi dakin Allah salasata ayyamin tsawon kwanaki guda 3 yayi umara ya bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ciki tare da sahabban shi watajahaza li umratil qada'i sai ma yake sallallahu alaihi wa sallama ya shirya saboda umara wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta kasancewarta a wannan shekara din a shekara ta gaba kenan shekara ta bakwai wa khafu alla tafi quraishun sai ma yake da sahabbai suka ji tsoron kada quraishawa fa su ki cikawa da alƙawalin da aka yi da su na bara an yi alƙawali da su na bara akan cewa badi da ma'aiki da sahabban shi za su zo su shiga Makka aminina ba matsalar komai to sai manzon Allah da sahabbai suka ji tsoron kada aje waɗannan mushrikai su warware wannan alƙawali wa yuqatiluhum siyaqe su wa karihal muslimuna qitalahum fil haram su ko musulmai sai suka kyamaci yakar su waɗannan arnawa waɗannan mushrikai siyaqe su fil harami a cikin harami wal ihrami sannan kuma suna sanye da harami wal shahril haram sannan kuma a cikin wata wanda yake mai alhurma shikenan nazala sai wannan labari ya sauko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillahi wato ku yaƙe cikin ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala aili ila'i dinihi wato saboda ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala ku yaƙi alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙarku minar kuffari daga cikin kafirai wala ta'tadu alaihim ubangiji ta'ala ce kada ku ƙetare iyaka alaihim akan su waɗannan kafirai bilibti da'i bilqital da fara yaƙar su in dai ba su suka fara yaƙar ku ba idan kuka shigo Makka kuka ga cewa sun shafa muku lafiya busu nufe ku ba da mummuna to ku kada ku nufe su da mummuna Inna Allah la yuhibbul mu'tadin haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala baya san waɗanda suke masu ƙetarewa iyaka al mutajawizina ma hadda lahum waɗanda suke ƙetarewa abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya iyakanta musu ya shata musu shi na iyaka wa hadha mansukh wannan hukunci an shafe shi bi ayati bara'a wato da ayar da take cikin suratul tauba ita ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin na'am
wa qatiluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatil ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
أو بقوله كوكما أتوانا آيرت ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shafe wannan hukuncin nata da fadar shi da yace waqtuluhum ku yaƙe su su waɗannan arnawa haythu thaqiftumuhum a duk inda kuka same su haythu wajadtumuhum a duk inda kuka same su ku yaƙe su ku karkashe su wa akhrijuhum ku fitar da su daga cikin gidajensu min haythu akhrajukum ta inda suka fitar da ku ai makkata ku fitar da su daga cikin gidajensu na Makka kaman yanda suka fitar da ku wa qad fu'ila bihim zalika amal fati wato haqiqa an aikata ku haka aw wa qad fa'ala bihim zalika haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi sun aikata haka bihim da kafirai amal fatihi a shekara ta budewa Makka a shekarar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo Makka saboda ya fitar da dukkan waɗanda suke arnawa waɗanda basu musulunta ba su iya yaƙe su a shekara ta 8 bayan hijira to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu hada bautar wani da Allah ayi shirku minhum shirka wanda take faruwa daga wajen su waɗannan kafirai waɗanda suke bauta wani Allah to shirka ashaddu ita ce mafi girman laifi a azamu ita ce mafi girman laifi a wajen Allah min al-qatil lahum daga yaƙar su fil harami a cikin harami na Makka awil ihrami ko kuma mutun yana sanye da harami yayi yaki allazi ta'zamuhu wanda suke ganin girman shi ubangiji ta'ala ce wala tuqatiluhum kada ku yake su indal masjidil harami a wajen masallaci mai alhurma ay fil haram ubangiji yace kada ku yake su a cikin harami na Makka hatta yuqatilukum fihi hasse sun fara yakar ku a cikin wannan harami din fa in qataluukum idan suka yake ku fihi a cikin sa faqtuluhum to kuma ku yake su fihi a cikin harami din saboda aljaza'u min jinsil amal idan har su suka fara yakar ku to kada ku nuna wato cewa a cikin harami kuke ku rabu da su su yi ta karkashe ku a kuma ku bazama da karfin ku ku yake su ku karkashe su wa fi qira'atin a cikin wata qira'a bila alifin fil af'al thalatha wato a cikin qira'a ta Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi da Ali ibn Hamza al-Kisa'i al-Kufi wato an karanta bila alifin ba tare da alifi ba fil af'al thalatha a cikin waɗannan fi'iloli guda uku ma'ana wala taqtuluhum indal masjidil harami hatta yaqtulukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum wato haka al-Imam Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi ya karanta haka dan uwansa Ali ibn Hamza al-Kisa'i al-Kufi ya karanta wala taqtuluhum ba'dahu yaqtulukum fa in qatalukum qasruha sha'a wan jala kamar yadda al-Imam Shatibi ya fada yace da wala taqtuluhum indal masjidil haram da fa in qatalukum da faqtuluhum wato karanta su da qasr ba tare da an ka alifi an shigar ba shine wato qira'al sha'a wato dhunnaqdi shinun lil kisa'i wa hamzatin kenan wato idan zaman to al-Imam al-Kisa'i da al-Imam Hamza sun hadu akan qira'a su kadai ne cikin qurra'u saba su karanta guri da wannan kalma din to sai yazo shi da shinun wanda ramzi ne na al-Imam al-Kisa'i da al-Imam Hamza sun hade a qira'a guda kenan a wannan gurin to sai zaman to baqiyatul qurra'a wato sun karanta wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kadhalika alqatl wal ikhraj wato kamar haka ne wannan kashewa da za ku yi wa waɗannan makiya addinin Allah makiya musulmi da kuma fitar da su daga cikin gidajensu to kamar haka ne jazaul kafirina sakamakon waɗanda suke butulu waɗanda suke kafirai
fa in tahaw fa inna Allah ghafurur rahim
na'am
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
وبنجي تبارك وتعالى يتي فإن انتهوا عن الكفر واتوا إذن سكهنو سكداو دا كان ونن كافرتي إن دسكي wa aslamu suka musulunta suka meka wuyansu zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala to fa inna allaha ghafurun hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne lahum a gare su rahimun bihim sannan kuma mai jin kai ne da su ta yanda suka yi fitintunu a baya Allah tabaraka wa ta'ala zai ji kansu ba zai danke su ba da laifin wannan fitintunu da suka aikata kafin su shiga musulunci sannan kuma duk abin da suka aikata na ta'asa idan suka nemi gafara ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta musu suna shiga musulunci to musulunci ya shafe duk tabargazar da suka yi kafin musulunci din ubangiji ta'ala ya ce wa qatiluhum ku yake su waɗannan arnawa din hatta la takuna fitnatun hatta la tujadu fitnatun har dai hatta la tujada fitnatun har dai ta yanda ba za a samu wata shirka ba a doran ƙasa wayakuna ad-dinu lillahi wayakuna al-ibadatu lillahi ibada ta kasance ta Allah ce wahdahu shi kadai la yu'badu siwahu ba a bautawa waninsa fa in intahu an ash-shirki Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce idan suka daina shirka, suka dawo daga rakiyar shirka, suka koma tauhidi, to fala ta'adatu alaihim, kada ku ƙetare iyaka akan su, ku yake su. Dalla ala hada, yayi shirye akan wannan fala ta'adatu alaihim, fala udwana illa ala zalimina. Ubangiji ta'ala ya ce babu ƙetarewa iyaka fa. I'tida'an, babu ƙetarewa iyaka bi qatlin, ta hanyar kashewa, aw ghairihi, ko waninsa, illa ala zalimina, face dai akan waɗanda suke azzalimai. Wa man intaha, dukkan wanda ya hanu, ya zamanto ya kwabe kansa daga wannan shirka, ya dawo kan tauhidi, ya kwabe kansa daga abubuwa waɗanda ba su da alaka da addini, ya dawo kan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu, to wannan falaysa bizalimin, wannan ba azzalimi bane. Fala udwana alaihi, to dan haka babu ƙetarewa iyaka a kansa. Na'am.
Ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ash-shahrul haram, wato wata wanda yake mai alhurma, wata wanda aka haramta yaki a cikin sa, muqabilun bish-shahril haram, wato daidai yake da wata wanda yake mai alhurma. Ai fa kama qataluukum fihi, kamar yadda suka yake ku a cikin wata mai alhurma, wata wanda yake mai daraja, faqtuluhum fi mithlihi, kuma ku yake su a cikin kwatamkacin wannan wata din, wata mai alhurma mai daraja din. Raddun, wannan shi kuma mayar da amsa ne, listi izamil muslimina zalika, saboda musulmai suna ganin girman hakan din, ta kaka za su yi yaki a cikin wata wanda yake mai alhurma, watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta yaki a cikin sa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce to idan har su suka fara yakar ku a cikin wata mai alhurma, to kuma kada ku ga wato girman su da kuma girman wata mai alhurma, ku yake su a cikin shi. Wal hurumatu qisasun, ubangiji tabaraka wa ta'ala ce al hurumat, wato dangin abubuwa waɗanda suke masu mutu, masu girma, masu daraja, masu al hurma. Jam'u hurmatin al hurumat, jam'i ne na hurmatu, ai ma yajibu ihtiramuhu, ma yajibu ihtiramuhu, abinda yake wajaba a girmama shi, a mutunta sa. To qisasun, wato ana yin qisasi da kwatamkacin ta, ayyu qutassu bi mithliha, ana yin kisasi da kwatamkaciyarta, idan tuhikat, idan aka keta wannan alhurma din. Ubangiji ta'ala ya ce fa man i'tada alaikum, dukkan wanda ya ƙetare iyaka a kanku, bil qitali, ta hanyar yaƙalku, fil harami, a cikin guri wanda yake na harami ne, a cikin harami na Makka, awil ihram, ko kuma ya ƙetare iyaka a kanku ta hanyar yaƙalku lokacin da kuke sanye da harami, aw ash-shahril harami, ko kuma ya ƙetare iyaka a kanku ta hanyar kawo muku farmaki a cikin wata wanda yake mai alhurma, fa'tadu alaihi, kuma ku ƙetare iyaka a kan shi, bi mithli ma'tada alaikum, da kwatamkacin yanda ya ƙetare iyakar a kanku. Sumiya muqabalatuhu i'tida'an, wato an ambaci abinda yake dabarantar wannan ƙetarewa iyaka da su waɗannan arnawa suka yi ta yaƙar ku, an ambace shi da i'tida, wato i'tida ƙetare iyaka ba don kuma bali shi bihi ha bil muqabali bihi, wato saboda yayi kama da abin da aka dabaranta tan da shi, fi surati, a cikin kama, saboda sun yi kama ɗaya, ko kuma li shi bihi ha bil muqabali bihi, saboda yayi kama da abin da yake dabarantar da shi, fi surati, a cikin sura, saboda yaki wanda suka muku na ƙetarewa iyaka, kuma yaƙar su ce za ku yi. To dan haka sai aka ce mai shi ma fa'tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum. Wattaqullaha, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku kiyaye dokoki na Allah, ku ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala, filintisari, cikin barin ramuwa, cikin wato alintisar, wannan ramuwa da za ku yi, wa tarki li'tida'i, da kuma barin ƙetarewa iyaka a kansu. wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqina, hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tare da waɗanda suke masu kiyayewa dokokin sa ne, bil auni da agajin sa, wan nasri da kuma taimakon sa.
Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa anfiqu, ku kashe dukiyoyinku da rawukanku, fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, fi da'atihi cikin ɗaukaka addinin Allah, cikin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya, aljihadi cikin yaƙar abokanan adawa, wa ghairihi da wani sakaman sadar da zumunta, da abin da ya shafi kiyayewa haƙƙin waɗanda suke raunana ne masu ƙaramin ƙarfi da talakawa daga cikin bayin Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala tulqu bi aydikum, kada ku dinga meka kawunanku, wala tulqu anfusakum, kada ku meka kawunanku, wal ba'u za'ida, wannan baɗin sila ce, wala tulqu aydiyakum, kada ku meka kawunanku, ila tahlukati wato zuwa ga halaka, ai ila halaki zuwa ga halaka, bil imsaki da kamewa da kankamu, anin nafakati ga barin kashewa dukiya, fil jihadi cikin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, au tarkihi ko kuma ku daina fita yaƙi saboda tsoron kal a kashe ku, li annahu yuqawwil aduwwa alaikum, saboda zama a gida ga barin fita yaƙi yana sa ya zamanto abokanan adawa su samu ƙwarin gwiwa akan yaƙarku. Wa ahsinu, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku kyautata bin nafakati ta hanyar ciyarwa ga bayin Allah, wa ghairiha da watatta, inna Allah yuhibbul musinin, hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son waɗanda suke masu kyautatawa, Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su lada wanda yake mai girma, yana son su. Wa bihadha alqadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.